Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a yi kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Darul da kuma Niyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Litinin 17 ga watan Yuni. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakuma Iri da sauran abokan aiki ke farcin ka muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Titunan kasar Hong Kong sun sake cikewa makil da duban daruruwa masu zanga-zanga saye da babbakun kaya a jihar Lahadi domin kalubalantar kudirin nan da ke bada dama a miƙa masu laifi ga China. Amurka ta ce za ta iya tabbatarwa jiragen ruwa da ke kai komo tsakanin tekun Persian da tekun Oman cewa babu wata matsalar sufuri akan hanyar yanzu. Prime Minister kasar Libya da duniya ta amince da shi, ya ce ba zai wata zaman tattaunawa da abokin gabansa ba akan mulkin kasar.
To kanin labarin kenan. Bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa sabon gwamnan jihar Zamfara ya ce shi ma yana ganin sarakunan yankin sun san wani abu game da kashe-kashen da wasu yan bindiga ke yi a yankin.
Dukkan ruwan da ake wannan ba ai sarakuna su ne uwayen al'umma, kuma sarakuna ba wanda ba sani ba a ƙasar su.
Za kuma a ji cewa yan tawayen sashen Ingilishi na ƙasar Kamaru sun fara amfani da bama-bamai wajen kai hare-hare a karon farko. Kamar kowace ranar Litinin, Sarfilo Hashin Gumal na tafa da shirinsa na ciki da gaskiya. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran ni karatu Baba Yakuma Kiri. Titunan kasar Hong Kong sun sake cikewa makil da dubban daruruwan masu zanga-zanga saye da babbakun kaya a jihar Lahadi domin kalubalantar kudirin nan da zai bada dama a miƙa masu laifi ga kasar China. Masu zanga-zangar sun hada da gudanar da harkoki, wato sun hana gudanar da harkokin kasuwanci, kana suka sa ayyukan hukumomin gwamnati suka tsaya cik, yayin da waɗanda suka shirya macin suke cewa mutane miliyan 2 ne suke wato suke wannan zanga-zangar. An gudanar da wannan zanga-zangar ce wuni guda bayan da shugaban kasar Carrie Lam ta dakatar da aiki akan kudirin, amma kuma masu zanga-zangar sun ce za su ci gaba da matsin lamba har sai an janye wannan kudirin kwata-kwata. A hali da ake ciki kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce shugaba Donald Trump yana shirin tattauna batun Hong Kong da takuran aikinsa na China Xi Jinping a taron koli na manyan kasashe 20 mafi karfin tattalin arziki a duniya da ake yi a kasar Japan. Amurka ta ce za ta iya tabbatarwa jiragen ruwa da ke kai komo tsakanin tekun Persian da tekun Oman babu wata matsalar sufurin ruwa. Wato haka kuma za ta yi wannan abin ne ta hanyar diplomasiya ko kuma ta amfani da karfin soja, inda ta ci gaba da kalubalantar Iran cewa ita ce ta kai harin na akan jiragen da kuma mai wato guda biyu akan teku. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa wa shirin labaran Fox na jiya Lahadi cewa ko shakka babu Jamhuriyar Islamiyyar Iran ita ce ta kai wannan harin akan jiragen ruwa na 'yan kasuwa da zummar hana jiragen ratsawa wurin. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya ce Amurka ba ta son wani yaki da Tehran, amma za ta tabbatar da sufuri a kan hanyar da ke hada yankunan tekun Persian da tekun Oman, wani karamin yankin ruwan teku ne da jiragen raba mai ke amfani da shi. Iran ta musanta zargin da Amurka take mata cewa tana da hannu a cikin wannan halin da aka kai wa jiragen Norway da na Japan wanda suke da kummai da kuma wasu sanadarai. Wani matashi dan kasar Saudi Arabia da yake yiwuwar huskantar hukuncin kisa saboda ya shiga cikin wata zanga-zangar da 'yan Shi'a suka shirya a lokacin da yake dan yaro, yanzu ba za a kashe shi ba. Murtaja Kureris dan shekaru 13 a lokacin da aka kama shi a shekarar 2014 yanzu yana zai zauna ne a gidan yari a maimakon kisa da za a mai. Wata kotun Saudi Arabia a jihar Lahadi ta yanke wa Kureris hukunci na zaman gidan yari shekaru 12 da ya hada da shekaru 4 da ya riga ya yi a gidan yarin. Hakan da yana nufin za a sake shi ne a shekarar 2022. Wani jami'in Saudi Arabia ya ce kurerinsu ya harhada wasu abubuwan fashewa a cikin jerin hare-hare da aka kai wa 'yan sanda da wani shagon magani kan yayi amfani da bindiga a lokacin da aka dauke shi dan ta'adda. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama dai sun cancaki Saudi Arabia tun lokacin da aka kashe ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi a watan Oktoban da ya gabata, da kuma tsare wasu masu fafutukar rajin kare 'yancin mata wanda ake ci gaba da yi musu shari'a a wannan lokacin. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Firaministan ƙasar Libya da duniya ta amince da shi ya ce ba zai wata zaman tattaunawa da abokin gabansa a kan batun mulkin ƙasar ba. Ba zan ƙara zama da wannan mutumin ba saboda irin abubuwa da ya yi a baya sun nuna cewa bai yiwuwa a ƙulla wani haɗin gwiwa da shi a siyasance, in ji Firaminista Fayez al-Sarraj yana faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters. Sojoji masu biyayya ga al-Sarraj da masu biyayya ga General Khalifa Haftar sun yi ta yaƙi a wajen Tripoli da zumar karɓar ikon babban birnin, lamarin da ya sanadiyar arcewar dubban fararen hula zuwa cikin birnin domin su kubutar da rayukansu. Al-Sarraj ya ce ganawa da Haftar a ƙarshe da suka yi a cikin watan Fabrairu ya zama tamkar wata dama ce da ya samu domin ƙara shiri ya aika jiragen yakinsa su kai farmaki da bama-bamai a kan Tripoli. Babban manufar ayyukanmu na soji da muke yi ita ce kare Tripoli, in ji Al-Sarraj. Ya kuma yi alƙawarin cewa za a ji labari mai daɗi a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Ɗaruruwan 'yan jarida a ƙasar Haiti saye da fararen riga sun gudanar da wani macin ƙawaici a jiya Lahadi domin kira ga hukumomi su tabbatar da adalci ga abokin aikinsu da aka kashe. Wakilin wata ƙungiyar kare 'yancin fararen hula ta Civilian Protection Office ya ce dole ne a kare 'yan ƙasar Haiti. Ya ce idan inda abubuwa sun daidaita a baya bayan lokacin wato bacewar wani ɗan jarida da ake kira Vladimir Loger wanda yanzu wato da yanzu Doze na nan rayi da shi ma ba a kashe shi ba, don haka ya ce a yi wa Doze adalci. Patient Respect wanda ake yi wa inkiya wato Doze yana gudanar da shirye-shirye ne a gidan rediyon RSF a babban birnin Haiti da ake kira Port-au-Prince. An harbe shi ne a lokacin da yake kan hanyarsa zuwa gida bayan ya bada wani rahoto akan wata zanga-zangar kinjinin cin hanci da rashawa da aka gudana a ranar 10 ga wannan watan Yunin. Tun da safiyar ranar masu zanga-zanga da ke cikin fushi suka auna motocin wata gidan rediyo da talabijin da ake kallonsa a fadin kasar baki daya da ake kira Radio Telegini mai hulɗa da muryar Amurka. An kona motocin ma'aikatan sashen labarai, lamarin da ya sa ma'aikatan suka yi kokarin kashe gobaran kafin 'yan sanda su kawo musu ɗauki.
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka sani, yawan kashe-kashen jama'a a jihar Zamfara da wasu miyagun da ke boye cikin daji ke yi ya ɗauki hankalin duk wani mai hankalin a arewacin Najeriya da ma ƙasar baki ɗaya. Don haka abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da sabon gwamnan jihar ta Zamfara Alhaji Bello Muhammad Mutawalli don jin yadda shi kuma zai kullo ma wannan shu'umin al'amarin. Yusuf ya fara da tambayar gwamnan abinda su kuma hukumi ya sa suke ganin sarakunan gargajiya sun san wani abu game da wannan yawan kisa da ake yi. Sai gwamna Mutawalli ya ce,
saboda dalili biyu ne. Na farko dai, yanzu misali 'yan sa-kai ɗin nan, ai kaga duk sarakuna suka ɗauke su, ko wata ƙaramar hukuma an ɗauki ɗan sa-kai 500. Sannan kowane basarake ya san mutanen nan, sai da waccan tsohon gwamnati ta ce su tantance waɗanda za su ɗauka kafin su ɗauke su. Suka tantance, suka tabbatar da sun tantance su, sannan waccan gwamnati ta ɗauke su. Kaga sun san su kenan gabaki ɗaya. To amma yanzu sai waɗannan 'yan sa-kai su ne za su ga da sun ga yanzu misali irin shinkafin local gwamnati. Duk yadda ko nawa a gare ka ba ka iya samun nono da za ka samu furakasa sai ka sau shi daga isa ko sokoto saboda mi duk fillaci ko fillata ta shigo shinkafin local gannan idan yan saka sun gane ta ko sun gane shi suna so kashe shi da sauransu so kaga dole talakunan nan sun san waɗannan abubuwa kuma duk garuruwan da ake wannan ba ai talakuna sune uwayen al'umma kuma talakuna ba wanda ba sani ba a kasar su abinda mun kai zamu farfado da ainihin yadda kalta din mu take a kasar Hausa da kuma darajar talakuna idan mun ba su darajar su da Allah ya ba su da girman su da Allah ya ba su to za ka abuwan su ya sauki a da za ka duk garin da zaka zo akwai sarkin baki sarkin bakin nan sai ya san daga ina kake in ba a yarda da kai ba za a sa dogara su raka ka har bayan gari a kore ka tafi yanzu duk wannan al'adun da abbayin su to mun ce a maida darajar talakuna kuma mutunta su a darajar su amma su kuma su sani tunda duk mutane masu illolin ne wacce sun san su to su tabbatar da cewa duk wanda da sun ka san yana da irin wannan illar to su hada mu gwamnati ta duki mataki idan ko ba haka ba tunda wasu sun sani tsoro suke ji ba su ya fada to na ba su damar cewa su zo su faɗi ba abin da zai same su amma kuma idan muka sa mu aka sayar haka to lalle kowane sarki ne yana tabbatar ma doka za ta wakan shi
to ana iya cewa kenan maganar da tsohon minista Mansur Dan Ali ne cewar sarakuna suna da sa hannu a wannan kashe-kashe da ake a jihar Zamfara wannan ya tabbata haka da gaske ne kenan
eh kaga lokacin da naje Kano ma an kashe mutane da muka je wurin ta'aziyya ga mutanen Kano ma na doki sarkin Moro na je da shi amma ina jin ma da kyarya sha sai da mun ka tabbatar da ba mun sashi mutar sojoji mutanen gari da kansu suke faɗa cewa ranka ya dade wallahi duk abin da ake da shi ake ranka ya dade ko roha muna shi za mu kashe shi yace ba ku taba kowa yace ba za ku doki doka a hannun ku ba muka sashi mota sojoji aka dawo da shi kayan ma mu kare program namu saboda haka da muka zo muka bincike muka gano da cewa akwai alaka mai nauyi tsakanin shi da waɗannan mutanen shi ya sa ma ni doki matakin da na tsoka ni dakatar da shi kuma ba shi ba duk wani sarki da muka samu yana da irin wannan alaka yana tabbatar ma zan dakatar da shi cikin sakan koda ɗaya ne insha Allah
to ana iya cewa kenan waɗannan masarautun ne sune ummul haba'isin ma waɗannan fitina ta cikin al'umma jihar Zamfara kenan
ba a cewa duka kamar da nace ma mu adalci zamu wa kowa idan ba ka da laihi ba zamu dauko laihi mu shafa maka ba amma abinda yazo mu mun ka fahimci wannan kuma gashi karar laifi ne ba ka kare kanka to shine dole ba ka gwamnati ita ko za ta dauki mataki a kanka amma duk ba a taro a jama daya amma muna nan muna bincike duk wanda an ka samu mai laihi irin wannan yana tabbatar ma za mu cire shi ga wannan sarauta kuma yanzu na committee mai karhi wanda na sa tsohon sakataren dan sanda MD Abubakar ya jagoranci wannan committee na bincike wannan abin da ya faru a Maru local kallan da kuma sauran waɗanda muka samu koke-koke a kansu
to a ƙarshe wani kira kake da shi ga al'ummar jihar Zamfara irin gudunmawa da za su bada wajen kawo ƙarshen waɗannan tashin-tashin a cikin jihar
to abinda abbabba shine na harko dai mu san da cewa Allah ya yi muri guda kuma mu doki cewa tunda Allah ya riga ya yi muri guda dole mu bi duk hanyar da zamu yi mu zauna lafiya ga yan uwan mu mu cire gaba tsakanin mu da junan mu sannan kuma mu so yan uwan mu idan mun so junan mu duk wani abin ba zai faru ba idan yau ace muna tare yanzu kana America kai dan Zamfara ne a to a ce duk wani abu da faru Zamfara za ka ji cewa kai ma ya shafe ka sannan kana iya ba da kowace irin gudunmawa domin a samu sauki da zama lafiya to za ka ga cewa in kowa na da irin wannan kada a rufe tabbatun wani siyasa a wanga dan PDP ne wannan dan APC ne wannan dan Abga wannan da a'a a kan da cewa duk Zamfara mu yanzu kuma siyasa ta riga ta wuce
Allah shi kyauta za a ji karshen wannan hirar a shirye-shiryen mu na gaba to daga Najeriya kuma bari mu kada kasar Kamaru inda yayin da duniya ke tsammanin an kusa yin sulhu a kasar sai kwatsam aka ji cewa a karon farko yan tawayen sashin Ingilishi sun yi amfani da bumabumai wajen kai hare-hare saboda haka wakilin muryar Amurka Moki Edwin Kenzeka ya shirya wannan rahoto na musamman wanda abokin aiki na Safiul Hashim Gulma ya karanta kamar haka
Mutane wajen 200 da aka raba da mahallansu a sashen Ingilishi na kudu da maso yammacin kasar Kamaru sun haɗu jiya Lahadi a birnin Yaounde don yin nazarin karuwar tashin hankula cikin watan da ya gabata. Sun ce har-haren da aka kai garuruwan Tinku da Kembok da Enyang wuraren da sojoji suka ce na 'yan tawaye ne ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 17. Wani malam makaranta mai suna Nestor Orok wanda ya tsere daga yakin da ake yi a Tinto shekara guda da ta gabata ya ce na baya-bayan nan a kashe-kashen da aka yi shine wani wanda aka yi ranar Asabar. Lokacin da ba mai suka tarwatsa wata motar ƴan sanda a EU Mojok, ya ce wasu da suka so dawowa gida sun tsorata da wannan al'amari.
This thing started with din guns and now we're talking about bombs.
Ya ce an fara yakin ne da bindiga haɗin gida, amma yanzu har zancen ba mai ake yi. Wannan na nufin kenan muna cikin matukar hakari. Ya kamata a yi wani abu don a samu kwanciyar hankali mai dorewa. Mutane na fama, kuma idan ana kashe hatta ƴan sanda da ba mai waɗanda su ya kamata samar da matakan tsaro, to lalle ba mu san inda wannan al'amari zai kai mu ba. Ministan sadarwar ƙasar Kamaru ko mai magana da yawun gwamnati Rene Emmanuel ya tabbatar da aukuwar hakan. Ya ce ƴan sanda sun je manyu ne aikin tabbatar da zaman lafiya. Emmanuel ya ce gwamnati na buƙatar taimakon jama'a.
The government strongly condemns warns those who persist.
Ya ce gwamnati na matuƙar yin Allah wani da wannan al'amari, tana kuma yin gargaɗi ga duk masu wannan bakar aniya da cewa za su ɗanɗana kudar su. Gwamnati na kiran da a rika amfani da kaifin hankali da kishin ƙasa da kuma ƙaunar jama'a. Tana mai jaddadawa matasa musamman ma da cewa kar su yarda a amfani da su saboda wani burin tayar da hankali. Ƙasar Kamaru na zargin wasu ƴan ƙasar mazauna ƙasashen waje da ɗaukar nauyin ƴan tawayen da kuma tara musu kuɗaɗen sayo makaman yaƙi. A baya-bayan nan, ƴan tawaye sun yi amfani da kafafen sada zumunta wajen nuna hotunan irin bindigogi da mamman da suka ce sun sayo kuma har sun yi fasakorinsu zuwa cikin ƙasar. Mai sharhi kan al'amuran siyasa ɗan asalin ƙasar Kamaru, Nelson Are, wanda ke jami'ar Injamina ta ƙasar Chadi, ya ce daga yanzu kar ƙasar Kamaru ta yi wargi da batun ƙarfi da kuma makaman ƴan tawayen, bisa tsamma nan cewa ba su da isassan makamai.
Actually this is the first attack by separatist groups.
Yace a zahirin gaskiya wannan ne karan farko da ƴan tawaye suka yi amfani da manyan makamai irin waɗannan. Hakan ya nuna cewa an yi ta shigo da makaman yaƙi ta kan iyakar ƙasar, kuma muddin gwamnatin ƙasar Kamaru bata nema a yi tattaunawa sulhu ba, abin zai kazance. Mutane fana mutuwa. Tashi-tashin hankulan na arewa maso yammaci da kudu maso yammacin ƙasar ta Kamaru sun kazance ranar 1 ga watan Oktoba na shekarar 2017. Lokacin da awarin masu dauke da makamai suka yi shelar kafa abin da suka kira ƴan tattar ƙasa mai amfani da harshen Ingilishi. Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta cewa mutane sama da 530,000 ne aka raba su da mahallansu tun bayan da yakin ya barke. Ta ce mutane wajen miliyan 1.3 na buƙatar agaji.
To a gaishe ka Sarfilu, amma kar kai nisa saboda zaka gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne shirin ciki da gaskiya fara duba batun koran ma'aikata 50 na kamfanin buga kuɗi na Najeriya da ke ƙarƙashin babban bankin Najeriya CBN. Inda mai magana da yawun ma'aikatan yayi wa wannan fili bayanin yadda aka kori ma'aikatan daga shekarar 2012. Sakamakon satar naira miliyan 1.5 da wani daga cikin su yayi. Laifin ya shafi kowa maimakon ya tsaya ga asalin wanda ya aikata shi. A sakamakon hakan, neman aiki ya yi wa ma'aikatan da aka koran wahala domin fentin da aka shafa musu na kora daga aiki musamman ma akan laifin sata. Duk da yake dai babban manajan kamfanin buga kuɗi na yanzu, Umar Abbas Masanawa, ya ba mu tabbacin cewa kamfanin zai yi mana duk bayanin da muka buƙata, duk da cewa ba su ke shugabancin kamfanin ba a lokacin da lamarin ya faru. To da yadda Allah za mu yi ƙoƙarin tattauna da shi kan wannan batu. A yau, filin ciki da gaskiya ya zanta da lauya mai zaman kansa a Abuja, Barista Yusuf Sallau Mutumbi, kan ƙa'ida da doka ta tanada a Najeriya wajen ɗauka da kuma sallaman ma'aikata daga bakin aiki. Kasance da mu cikin shirin. Suna Nasir Fili Hashimu.
A dukkanin gaskiya kuma yadda suka yi bayani cewa an samu ta'ata a wannan guri na satan kuɗi wanda ya kai ga naira miliyan 1.5 shekara ta 2012, kuma a cikin sati ɗaya da yin wannan abun ya faru ranar 14, kuma a cikin sati ɗaya aka ba su wato takardar sallaman daga aiki. To gaskiya idan ka duba dokokin da suke bayani akan aikin ma'aikata a Najeriya, musamman ita doka ta wato Labor Act, wacce doka ce ta ma'aikata, aka yi ta don saboda ba'an ma'aikata da kuma yadda ma'aikaci ya kamata ya gudanar da al'amuransa da abubuwan da ya fuskanci aiki a ƙasa. In ka duba wannan dokan, ta yi bayani ta bambance tsakanin kora da kuma sallama a aiki. To abinda na fahimta dai a bayanin da suka yi, sun yi bayani cewa ne kamar an sallame su a aiki, bi ma'ana an yi amfani da kalmar termination of job, shine kaman sallama a aiki. Saboda akwai bambanci tsakanin termination da kuma dismissal a yaren dokan aiki a nan Najeriya. So gwargwadon wannan fahimta da na yi na cewa an sallame su ne a aiki kuma kasancewar an ba su sati daya. To dama kamar yadda muka sani idan aka ce an dauke ka aiki, to da wanda ya dauke ka aiki in sawawan hukuma ce sawawan gwamnati ko wani mutum da ke da aka dauka aikin, kowane daga cikin ku yana da hurumin ya ajiye aikin, shi wanda ya dauke ka zai iya sallaman ka a kowane lokaci ya ga dama. Haka nan kai ma za ka iya ajiye aikin a duk lokacin da ka ga dama. Sa'annan kuma hakan zai faru ne in an duba wato ka'idoji da kuma terms da conditions a ga wannan aiki. Bi ma'ana sharuɗai da aka shiga lokacin da aka fara wannan aikin, sharuɗin da kuka yaddade ne a kai lokacin da aka fara wannan aikin. To sannan kuma abu na biyu shi ne za a iya samun termination na aiki idan ya kasance an baka aiki na wani lokaci har lokacin ya zo ya fita. To kaga lokacin aikin ya riga ya wuce kenan. Ko kuma ɗaya daga cikin wanda ya baka aikin ko kuma wanda aka ba aiki ya mutu, to nan ma kaga an samu termination na aiki
kenan. To barista ko da ke baka gama magana ba, amma waɗannan ƙorafin da suka kawo shi ne an yi sata a lokacin da suke zagayensu na aiki wato shift kenan, wanda kuma sun tabbatar wasu ne daga cikinsu watakila ko wani mutum ɗaya ne ma ya satar, ba ma duk sai aka tattara su gaba ɗaya aka sallame su daga aiki ɗin.
To gaskiya in dai haka bayanin yake yadda suka yi, to in dai haka ne bayanin yake tabbas an yi kuskure kuma wannan sallama da aka yi bai kan doka. Saboda ka'ida ta sallaman ma'aikaci shine idan aka tabbatar akwai wani barna da aka yi a guri, akwai bukatan a zauna a yi bincike, akwai bukatan a nada kwamiti na musamman ko ko tribunal ko wani panel na musamman wanda za ta binciko ta gano wani ne ya yi wannan badakalan kafin nan doka ta hau kan shi. Idan aka tabbatar da mutum ɗaya ne ya aikata wannan aikin ko wasu mutane ne, ko da ko ya tsinci kansa ne shi wanda ya aikin ya aikata wannan laifin a cikin wasu sauran ma'aikata, to laifinsa ba zai shafi sauran ma'aikatan nan ba wanda ba su yi wannan aikin ba. To kaga anan kenan bisa wannan bayani da suka yi cewa mutum ɗaya ne ya saci wannan kuɗi yayi wa wuri wannan kuɗi, kenan kaga wannan mutum shi ne wannan hukunci ya kamata ya hauka na sallama daga aiki. To mutum abin da ya kamata a masa indai har an tabbatar shi din ne ya dauka shi ne a sallame shi a aiki gaba daya. Bi ma'ana a kore shi a aiki ba masallama ba, kora za a maza, shi ne abin da ake kira dismissal. To amma bayan an kori wancan sannan kuma su ma aka zo aka sallame su a aiki, to kaga lallai ba a musu adalci ba nan. Akwai buƙatar lallai sai an bincika an gano cewa shin lallai suna da hannu a ciki. To kuma yadda suka yi bayani cewa sati ɗaya, to lallai wannan ya nuna cewa ba a yi wannan bincike ɗin ba. In kuma an yi binciken ma dai ba a ba su dama don su kare kansu ba. Saboda dokar ƙasa an ka duba sashe na 36 na dokar Najeriya in ban manta ba sakin layi na uku ya yi bayani na cewa akwai abin da ake kira fair hearing, wato duk mutumin da ake tunanin ya aikata wani laifi, to kafin azantar mai da hukunci dole ne sai an kira shi an ji menene ƙorafinsa, shin ya yadda ya aikata wannan aikin, kuma sai an tabbatar da cewa ya aikata aikin nan ya aikata wannan laifin kafin nan a zartar masa da wannan hukunci sawa'un na sallama ne a aiki ko wani abu mai kama da haka.
Barista Yusuf Sallo, ba mamaki shi wannan kamfani na buga kudi yana da wasu ka'idoji ko dokokinsa daban, ta yadda idan aka samu wani laifi to laifin yana iya zama ya shafi kowa da kowa da yake wajen.
Eh, to gaskiya ban zaman za a iya samun wannan doka wanda za ta ce idan mutum ya laifi a guri, idan akwai wani a wannan gurin ko akwai wani wanda ke aiki tare da shi a ce laifin zai shafe shi, ban tsamma akwai wannan dokan. Saboda wannan doka ce ta sabawa hankalin dan adam, duk dokan da ta sabawa hankalin dan adam kuma ban tsamma ana iya samun irin wannan dokan musamman a Najeriya da muke a yau, kuma musamman wato lura da wannan kamfani. Saboda kamfani ne wanda yake dauke da hannun jari na kasan waje da kuma Najeriya gaba daya musamman a wannan lokacin, duk da cewa yanzu ba haka bane labarin yake. To kuma akwai ka'idoji na dokan wato aiki a Najeriya, abin da kira civil service rules, da kuma shi wannan doka da ne bayani akan sa na labor act. Idan ka duba dokokin duka suna wato lura ne da kuma suna gudanar da wato tsari dangane ga yadda ma'aikaci ya kamata ya tafi da aikinsa, kuma abubuwan da ya kamata a ce haƙƙinsa ne an bashi, da kuma abubuwan da ya kamata a ce haƙƙi ne na gwamnati ko ko na wanda ya dauke shi aiki ya yi. So dukan ka duba wannan dokokin babu inda aka yi bayanin cewa mutumin da ya zo ya yi laifi a ce laifinsa zai shafi na wani, wannan ba zai taɓa yiwuwa ba.
Wadista, irin wannan yanayi su waɗannan waɗanda suke yi korafin an kore su aiki ba bisa ka'ida ba, su rubuta takardu zuwa ga su shugabannin wannan kamfani ko kuma in ce ma har da shi tsohon babban gwamnan banki lokacin shi mai martaba sarkin Kano Sunusi Lamid Usunu suke kan wannan mukami. Zuwa yanzu kaga abun ya faru shekara ta 2012, za a ce abun yanzu ya kai wajen shekara 7 kenan. Yanzu waɗannan mutane wani mataki ya kamata su ɗauka saboda an samu dubban lokaci da faruwar wannan lamarin?
To a ka'ida idan aka ma mutum irin wannan laifi, yana ga an shiga haƙƙinsa. Abin da dama ya kamata su yi shi ne su bibiyi wannan ita wannan hukuma don ta ba su haƙƙinsu. Duk wata hanya da ya kamata su bi, ya kamata ce a lokacin sun bi don su tabbatar da cewa an ba su haƙƙinsu, an yi bincike an tabbatar da cewa ba su da laifi don a maida su kan aikinsu. To idan hakan kuma bai faru ba, abu da ya kamata su yi na gaba shi ne su kai ƙara gaban kotu, kuma kotun ba kowane kotu za su je gabanta ba. Saboda akwai kotu ta musamman wacce take sauraron ƙararraki na ma'aikata a Najeriya, wacce ita huruminta da aka bata hurumi ne kaɗai wanda ya fuskanci wato batu na ma'aikata da kuma yadda alaƙar ma'aikaci yake da haƙƙin da ke kan ma'aikaci da kuma shi haƙƙinsa da ke kan wanda ya ɗauke shi aiki. Misali gwamnati kenan, wannan kotu ita ce wato industrial court kenan, ya kamata su kai wannan ƙara. To sai dai ban tsamman idan muka duba shekarun da wato wannan batu ya yi tun 2012 November, watan 11 na watan November na 2012 a zuwa yanzu, gaskiya ban tsamman in dai har ba su je kotu ba a baya kuma ba a kai su kotu ba, to gaskiya abun nan wato neman haƙƙinsu a yanzu yana da matuƙar wahala. Saboda abin da sana faɗi haka, akwai abin da ake kira statute bar a law. Wato statute bar shi ake nufi da duk wani abu da ya taso na neman haƙƙi yana da iya lokacinsa, da in wannan lokacin ya wuce, to ko da ku kai ne mai haƙƙi kuma kana da wato kana da gaskiya, ba za ka iya samun wato nasara a gaban kotu ba in har ka ɗauki wannan abun ka kai gaban kotu bayan wannan lokaci da aka sakawa wannan abun ya wuce.
To masu sauraro, kun dai ji abin da lauya mai zaman kansa barista Yusuf Sallau mutum biyu ya faɗa mana. Amma da yardar Allah, wannan fili zai ci gaba da bin diddigin wannan batu. Sai a kasance da mu cikin shirinmu na makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hassan Mai na kaina da Nasiru Adamu Alhikaya waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku, ni Sarfi Hashin Gumil ke cewa mu kasance lafiya.
Ta gaida Sarfi Lo. Kuma saurare, mun samu tabbacin cewa an kai wani mummunan hari a jihar Borno. Wakilinmu ya tabbatar mana da aukuwar wannan labarin, kuma za a ji ƙarin bayani a shirinmu na hantsi. Yanzu kan ga Babu Makeri ya dawo da labaran duniya. An manfa a takaice.
Tunan kasar Hong Kong sun sake cikewa bankin da dubban ɗaruruwan masu zanga-zanga saye da babbakun kaya a jiya Lahadi, domin ƙalubalantan ƙudirin nan da zai ba da dama a miƙa masu laifi zuwa ga ƙasar China. Masu zanga-zangan sun hana gudanar da harkokin kasuwanci, kana sun sa ayyukan hukumomin gwamnati sun tsaya cik, yayin da waɗanda suka shirya macin suka ce mutane miliyan 2 ne suka bazu akan titin suna zanga-zangar. Amurka ta ce za ta iya tabbatarwa jiragen ruwa da ke kai komo tsakanin tekun Persian da tekun Oman babu wata matsala sufuri, kuma za ta yi hakan ne ta hanyar diplomasiya ko kuma amfani da ƙarfin soja, inda take ci gaba da ƙalubalantar Iran cewa ita ce ta kai hari a kan jiragen da komai a kan teku. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa wa shirin labaran Fox na jiya Lahadi cewa ko shaka babu jamhuriyar Islamiyyar Iran ce ta kai wannan halin akan jiragen ruwan na 'yan kasuwa da zumar hana jiragen ratsawa wurin. Wani matashi ɗan ƙasar Saudi Arabia da yake yiwuwar huskantar hukuncin kisa saboda ya shiga cikin wata zanga-zanga da 'yan Shia suka shirya lokacin da yake yaro, yanzu ba za a kashe shi ba.
To ma sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku ga sakon taya murna ga Alhaji Habu Malami Misau saboda karuwar ɗa ta mace da ya samu Allah ya raya ta ya kuma sa ta zama ta gari ga al'umma da ma iyalanta. Yanzu abin dudun kowa da kowa musamman ma Baba Yakuma Eri wanda ya karanto mana labaran duniya da Salaman Abu wanda ya haɗa mana sautin da injinan nemo na wannan lokacin Jimmy Cook. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.